This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'ad FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan kode yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. Inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta sha alwashin gudanar da bincike kan irin kudaden da ake zargin tsohuwar gwamnatin Malam Isa ya guda da kashewa ba bisa ka'ida ba. To ko menene maksudin gudanar da wannan bincike?
Mu nuna wa jama'a irin kudaden da suka fita daga gwamnatin jihar Bauchi. Duk maganar da muka yi magana ne wanda za ka iya tabbatar da ita. Da akwai takardu.
To sai dai bangaren tsohuwar gwamnatin ta Malam Yiguda wato ya maida martani kan wannan batu.
A gani na wannan cece kuce da ake akan wannan kudi ba wani abin da ya kamata a yi bane idan an yi la'akari da halin da waɗansu jihohi suke ciki da kuma irin zaman lafiyar da muke a Bauchi.
Har ila yau muna dauke da wasu rahotanni da ma ra'ayoyin da kuke aiko mana. Da farko za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojinta shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka yi jiya Litinin kan sojojin kungiyar tsaro ta NATO waɗanda suke sintiri kusa da sansanin mayakan sama da ke Bagram a Afghanistan. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai harin tana mai ikirarin cewa wani dan kunar bakin wake kan babur ne ya kai harin ya kashe sojoji 19. Ita dai kungiyar tsaro ta NATO ta ce za ta gudanar da bincike. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce harin yana tunatarwa kan irin hadarin da sojojin Amurka suke fuskanta a kowace rana a Afghanistan. Carter ya ce harin ya kuma jikkata wasu sojojin Amurka biyu da kuma wani ma'aikacinta wadda dan kwangila ne. Tuni dai Fadar Wada wasu shugaban Amurka ta aiki da ta'aziyya ga iyalan sojojin da harin da ya ritsa da su ta kara da cewa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen daukan matakai kan barazanar ta'addanci da addabi yankin.
A Djibouti, ‘yan gwagwarmaya daga bangaren ‘yan hamayya sun ce an kashe mutane waɗanda yawansu ya kai 19 lokacin da jami’an tsaron ƙasar suka buɗe wuta kan mahalarta wani taron addini a babban birnin ƙasar jiya Litinin. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce dakarun sun auna wani taro a wata unguwa da ake kira Balbala, waɗanda suka taru domin addu’o’i na tunawa da wani shehin malami mai suna Yonis Mose wanda Allah ya yi rasuwa. Wasu majiyoyi suka ce tunda misalin karfe 5 na asubahi ne jami'an tsaro suka kai samame kan wurin da ake taron suka bude wuta kan mutanen. Amma gwamnatin kasar ta ce jami'an tsaron sun bude wuta ne bayan wasu mutane dauke da makamai sun kai musu hari. A cikin sanarwar da ministan harkokin cikin gidan kasar Hassan Umar Muhammad ya bayar, ya ce an kama wasu mutane masu yawa dangane da wannan batu. Wani wakilin muryar Amurka a Djibouti ya ce fiye da mutane 10 sun jikkata baya ga waɗanda suka wato akashe.
Barasha ta ce ta samu bayanai daga na'urar ɗaukar magana da aka gano daga jirgin yaƙin ƙasar da Turkiya ta kakkaɓo cikin watan jiya. Shugaban hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar jiragen sama na yaƙin ƙasar ta Rasha Sage Banetov ya ce bincike da suka gudanar kan na'urar ya nuna cewa 13 cikin 16 na wato ƙwaƙwalwar na'urar duk sun gama yawo sakamakon harbo jirgin da aka yi, sauran kuma sun samu lahani. Duk da aka Sage ya ce ƙwararru za su yi aiki domin fito da bayanai daga cikinsu, sai dai aikin zai ɗauki lokaci. Turkiya ta harbe jirgin yaƙin na Rasha ne samfurin SU-24 ranar 24 ga watan Nuwamba kusa da kan iyakarta da Siriya, tana zargin jirgin ya keta sararin samaniyarta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan ƙungiyoyin da suke sahun gaba a gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga Amurka da ta bada mafaka cikin gaggawa ga marabuta daga ƙasar Bangladesh, waɗanda masu tsauraran ra'ayin addinin Islam suke kaiwa hari saboda ra'ayinsu na 'yan wato ba ruwanmu. Ƙungiyoyin da suka haɗa da Pan America Center da Human Rights Watch da Freedom House da kuma ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders, dukkansu sun yi wannan kira ne a cikin wata wasiƙar da suka rubuta a sakatar harkokin wajen Amurka John Kerry, wani mawallafi da kuma marubuta hudu ne aka kashe a bana kadai a ƙasar da ke kudancin Asiya, kuma ƙungiyoyin da suka hada da Ansarul Islam, Ansarul Bangla da kuma Al-Qaida duk sun dauki alhakin kai wannan hare-hare. halin da ake ciki kuma Amurka ta ƙara jinsin wasu zakuna biyu a jerin dabbobi daga Afirka waɗanda suke cikin hadarin bacewa daga doron ƙasa a wani mataki da zai tsananta hanyoyi da mafarauta za su dawo da tsarabar irin waɗannan dabbobi da suka kashe a nan Amurka. Farautar irin waɗannan dabbobi ya zama babban batu a farkon wannan shekara lokacin da wani likitan haƙori a nan Amurka ya kashe wani fitaccen zaki da ake kira Cecil kusa da gandun dajin Hawanch da ke Zimbabwe.
Zuwa yanzu dai manyan jam'iyyun Amurka, Democrat da Republican masu zaɓe mutane da za su yi takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyun ba a zaɓen da za a yi baɗi. Duk da haka bai hana waɗanda suke kan gaba a jam'iyyun duka biyu wato Hillary Clinton da Donald Trump caccakar juna ba. An fara a wunin jiya Litinin inda Donald Trump ya kira Hillary Clinton maƙaryaciya ya buƙaci ta nemi gafara saboda ikirarin da ta yi cewa a muhawarar da 'yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat suka yi ranar Asabar cewa 'yan ISIS na amfani da bidiyon na kalaman Trump wajen jawo hankalin mutane masu shiga ƙungiyar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a jihar Bauchin Najeriya gwamnatin jihar ta sha alwashin gudanar da bincike kan irin kudaden da ake zargin tsohuwar gwamnatin Malam Isa ya guda ta kashe ba bisa ka'ida ba. Kudaden da ake zargi an ware su ne domin samar da tsaro. To sai dai bangaren tsohon gwamna ya musanta wannan zargi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aika mana daga Bauchi.
Malam Yakubu Ibn Muhammad shine babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchin kan lamuran labarai da sadarwa ya yi ƙarin bayani a hira ta da shi.
Daga shekara 2007 zuwa 2015 wannan gwamnatin da ta gabata ta kashe wa'ai kuɗaɗe a sunan harkan tsaro. To abin da ya faru kenan kuma kowane shekara ga abin da aka kashe in kai jimillin kuɗaɗen duka na shekaru 8 kenan shine biliyan 91 da wayansu yan kai.
Menene damuwanku akan wannan kuɗi?
Mun nuna wa jama'a irin kuɗaɗen da suka fita daga gwamnatin jihar Bauchi. Duk maganan da muka yi magana ne wanda za ka iya tabbatar da ita da akwai takardu wanda suka nuna cewa an fidda wayannan kuɗaɗe. Ba wai a fidda su bane, an fidda su kuma an fidda su akan kuɗaɗe ne wanda za a yi amfani da su a harkan tsaro a jihar Bauchi.
Ku yarda da cewar an yi amfani da kuɗin bane?
Ba maganan mu yarda bane. Mu kawai abin da muke so mu nuna wa jama'a shine ga kuɗin da aka kashe a wayannan shekaru a harkan tsaro a jihar Bauchi.
Gwamna ya ce shi dubi duk hanyar da ya gani ya kamata na ganin kwato kuɗaɗen da yake suke ganin ba a kashe su ta hanyar da ya kamata ba. Wannan kuɗi na tsaro na da cikin irin kuɗaɗen da yake ganin an kashe su bai kamata ba.
Ina tabbatar maka da cewa gwamna ya rantsi cewa duk kuɗin da aka ɗauka aka kashe ta hanyar da bai kamata ba za a maida shi. In wayannan kuɗaɗe an kashe su ta hanyar da bai kamata ba to su ma suna cikin kuɗaɗen da za a maido su.
Kamar za ku je wajen EFCC kenan?
Ni dai na gaya maka za a maido su duk kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samo su za a bi.
Da yake mai da martani game da wannan batu tsohon kwamishina a gwamnatin da ta shuɗe Alhaji Salisu Ahmed Barau Tafa Balewa ya ce kare rayuka da dukiyoyin jama'a haƙƙin gwamna ne, sannan duk wani kobo da aka kashe sai da ya sami amincewar majalisa.
To da farko dai abin da nake so al'umman jihar Bauchi su fahimta shine kare rayuka da dukiyoyin al'umma da zaman lafiyansu kusan shine doka ko kuma abu bukata a constitution din ko kundin tsarin mulki na Najeriya wanda ake bukatan gwamna ya yi kafin ko menene ya faru. A gani na wannan kuce-kuce da ake akan wannan kuɗi ba wani abin da ya kamata a yi bane idan an yi la'akari da halin da waɗansu jihohi suke ciki da kuma irin zaman lafiyan da muke a Bauchi.
Kana ganin gwamnatin Malam Isa tana da hurumin kashe wannan kuɗi?
A nan na maka bayanin cewa babu wani kobo da gwamnati zai sa hannu ya kashe ba tare da yana cikin budget ba. To idan Malam Isa a shekaru 8 ɗin da yayi misali duk abin da aka ce an kashe a shekara kaza an yi a shekara kaza ya fito a kasafin kuɗi, executive council ɗinsa ta amince, majalisar jiha ta amince, to ban yi tsammanin laifi ne a wurinsa a ce ya kashe wannan kuɗi ba.
A wannan gwamnati ko shi ma gwamnan da kansa ya fito ya yi bayanin cewa duk wasu kuɗi da yake suke ganin ba a kashe su ta hanyar da ya kamata ba za su bi duk hanyar da ya kamata su karbo wannan kuɗin.
Babu wani fargaban magana a nemo bayani ko idan an samu wani kuskure a bincika me yasa aka yi kuskuren. Gwamnatin ma da yake da mukarraban sa, Allah ya sa su samu sarari su gama mulkin su lafiya.
Abdulwahab Muhammad Wuya, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Sannan gaba a cikin shirin Abdulwahab zai sake dawowa domin gabatar mana da wani rahoto na musamman kan makarantu ko kuma kwalejin kimiyya da fasaha. Amma kafin nan, gwamnatin jihar Niger ta yi wani zama da shugabannin addinan jihar inda suka tattauna kan sha'anin tsaro da zaman lafiya. Ga Mustapha Nasiru Bazari da ƙarin bayani daga birnin Mina.
Gwamnatin jihar Niger ta gudanar da wani taro na musamman da shugabannin addinai akan matsalar tsaro da kuma inganta zaman lafiya. Taron da ya gudana a daidai lokacin da ake shirin fara bukukuwan Kirsimeti da kuma bukukuwan Maulidi a bangaren Musulmi ba a yi shi tare da manema labarai ba. To amma ga abinda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya shaida mun bayan kammala taron.
To dole yanzu mun zama da shugabanni da malamai mun ƙara samun fahimta kuma na jawo hankulansu kan abubuwan da ke faruwa yau da buƙatan a samu zaman lafiya a ƙasa kuma mun samu haɗin kai daga wajen su. Ta ɓangaren gwamnati ya zama wajibi da ke duk wani mataki da za mu kare rayukan mutane da dukiyoyinsu.
Akwai batun aiwatar da wasu abubuwa da suke tauye haƙƙin jama'a kamar gudanar da rally a cika titi wanda kusan shi ne ya kawo abin da ya faru a Zaria. A nan jihar Niger wani mataki kuka ɗauka akan wannan?
Mun yi wannan bayanin a Kaduna kuma mutane suna damar su yi bukinsu amma a gaya ma hukuma. Kila kwana biyu kama irin taro a gaya ma hukuma saboda su bada jami'an tsaro.
Haka zalika gwamna Abubakar Sani Bello ya ƙara jaddada rashin jin daɗin su akan abin da ya faru a Zaria a tsakanin mabiya ɗariƙa Shi'a da kuma sojojin Najeriya.
Abin da faru Zaria gaskiya ba mu ji daɗin shi ba, amma yana cikin magana da muka yi da kai yanzu. Kowane ƙungiya ko mutane ko ma menene akwai doka, akwai constitution na ƙasar Najeriya, kuma komai akwai da ake yin shi. Ba za mu zo mu tosha kin kowa ba, amma duk abin za a bi a yi shi bisa ka'ida.
Shugabannin ƙungiyoyin addinai dai sama da 10 ne suka gudanar da taro da gwamnan. To ko yaya suka ɗauki wannan ganawa?
Sunana Umar Faruk, ina wakiltar majalisar limamai na jihar Niger. Duk wani mai kira zuwa ga Allah yana kira ne zuwa ga zama lafiya. Za mu iya kokari mu kira mabiyanmu a zauna lafiya in aka zo wajen bautan Allah a bi ka'idoji a daina shiga hakkokin wasu.
Suna Musa Shehu Kwazo, ina wakiltar ƙungiyar ɗalibai musulmai na jihar Niger ne. Sannan kuma mu kuma mun gabatar masa kokarin sa na farko tsaiko da ake samu duk wani ƙungiya addini in ta tana son ga wani ya zama lallura. To wannan ya tabbatar mana cewa in Allah da ya kawo.
Shi ma dai shugaban ƙungiyar Kristocin jihar Niger, Rabaran Musa Dada, ya ce sun ji daɗin ganawarsu da gwamnan domin kuwa sun daɗe suna neman hakan.
Yawancin mu mun yi kokarin mu gan shi watanni da yawa ba mu iya ba. Fahim na ya kira mu ya ce mu zo, ai wannan abin murna ne.
Me kuke so a bi na kiyaye dokokin nan don a zauna lafiya?
Abin da za a bi, ka gani gwamnati yana da abin yi, mu ma muna da abin yi. Abin da mu za mu yi shi ne mu bi doka.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Doka na zan adin mutane, to Allah zaki duniya na komi ka gani in ya baka tsoro.
To madalla kafin mu ci gaba da shirin, bari mu shakata da wannan waka.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. Ilimi gwada ban haurewa, hanyar ƙullewa. Mu nemi ilimi gwada ban tsorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa. Ilimi don kowa, ilimi don kowa. Mu nemi ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani ma na hangowa.
An haske na ilimi na shewa,
wanda bai gani ma na hangowa.
Hasken da ko ina shi ke kyallawa,
wanda bai gani ma na hangowa.
Ko wanda bai gani na fuskantowa.
Wadda layin zagugunmu a nan Washington DC na cewa karfe 2 ne na dare da minti 14 kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. To a Najeriya makarantun kwalejin kimiya da fasaha na ɗaya daga cikin matakan da ɗaliban da suka kammala karatun sakandare ke bi da zimmar koyon ilimin sana'o'i da dabarun dogaro da kai inda akan samu irin waɗannan kwaleji a ƙarƙashin gwamnatin jihohi da na tarayya. Wakilin murya Amurka Abdulhab Muhammad ya yi mana dubi kan irin ikirarin da wasu ke yi na cewa makarantun kwalejin kimiya da ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya sun tserewa takwarorinsu na jihohi.
Rashin ayyukan yi da matasa ke fuskanta a bayan sun kammala karatu musamman a makarantun gaba da sakandare yasa gwamnatocin tarayya da jihohi kakkafa kwalejojin kimiya da fasaha domin samar da ayyukan yi da suka hada da kere-kere, gine-gine da ayyukan sarrafa katakai da dai sauran ire-iren su. Sai dai kuma a yayin da kwalliya ke biyan kuɗin sabulu game da shirin musamman a kwalejojin mallakar gwamnatin tarayya a bangaren takwararsu na jihohi har yanzu akwai sauran aiki. A jihar Bauchi ga misali, gwamnatin jihar ta mallaki irin wannan kwaleji kimanin shekaru 28 sai dai har yanzu bata samu rijistar manya-manyan kwasa-kwasai ba da zai bata damar gudanar da manyan takardun ilimi. Comrade Abdullahi Yalwa shine shugaban kungiyar malaman kwalejin kimiya da fasaha na Tata da Ali dake Bauchi.
Mun kafa su ne don su samar da kere-kere a karantarwa su zama masu dogaro da kansu da za a ce a kwasa-kwasai da za su iya kawo ci gaban ƙasa ta hanyar fasaha da kere-kere kenan. Kuma a samar da matsakaita ma'aikata waɗanda za su taimakawa wajen gudanar da gwamnatoci a dukkan matakai.
To, ta kana ganin an samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa aka lura da nan Bauchi an kafa wannan kwaleji lumanin wajen shekara 28.
Gaskiya ba za a ce haka ba, ba za a ce kwalliya biya kuɗin sabulu ba don a baya ba ta samu kulawa da ita kwalejin take bukata ba. Kuma abin mun takaici shi ne waɗanda aka zo aka kakkafa su a bayanta kamar irin takwarar jihar Katsina sun nisa wajen ababen da ya kamata a ce suna yi. Mu ko har yanzu ba kokari ne wajen ganin cewa an amince da kwasa-kwasan mu a ƙasa. Wato an san abin da ake cewa accreditation sun wuce wannan wuri kuma suna da ababen da wato kwasa-kwasai da ake ce wannan HND wato manyan diploma da sauransu wanda duk har yanzu muna baya saboda rashin wato tallafi da kulawa da ya kamata daga ɓangaren gwamnati da ita ce ta kafa makaranta. Kuma lallai idan aka tsaya aka ba da wannan sashe na ilimin kulawa ƙasa za ta iya dogaro da kanta kuma ya zama namuma a cikin duniya ba mukan zama ƴan cima don wani imana ita kawo mana komai da komai mu ba mu tsira na komai. Kuma za mu yi ƙoƙari ya zama na muna iya sarrafa wani abu da duniya za ta bukata ta hannunmu. Kuma hakan shi ne yake nuna ma da kayan ayyuka wanda ya sarrafa su a cikin gida domin inganta rayuwa da kuma zamantakewa musamman mu ce harkar noma da tono ma'adanai da kuma sarrafa su.
To kuna da wadatattun kayan aikin da za ku koya ma yara wayannan sana'o'i?
Gaskiya kayan aiki muna iya cewa alhamdulillahi domin da tallafin hukuma ko asusun ba da tallafi na manyan makaranti ta ƙasa an samu cigaba matuƙa. Kuma kamar a makaranta na ina iya bugan ƙirjin cewa muna da na'urori da kayan ayyuka waɗanda za a iya koyar da wannan. Babban matsala da muke da ita ce ne ma na yadda za a sarrafa wannan na'urori don muna da na'urorin da ba a taɓa amfani da su ba saboda babu waɗanda za su yi amfani da su. Muna da wanda ma ba a kafa su ba saboda bamu da wanda za a mana su kuɗin da aka nema daga irin wato polytechnic na Kaduna sai ya zama da makaranta ba za ta iya biya ba kuma gwamnatin jiha ma ba ta yi yunkurin biya ba. Amma yanzu an samu wani mafita domin an samu wani haɗin gwiwa tsakanin ita wannan gwamnati a jihar Bauchi
da wata hukuma na gwamnatin tarayya da ake cewa ne sai ni yanzu haka da muke magana da kai an bibi wasu malamai an ji musu wani horo na musamman a Kaduna sun komo kuma an ba da wasu jami'ai da ita wannan hukuma na Miseni har ma ita hukumar ta zo tana ƙara faɗaɗa wasu gine-gine da muke da su domin ya ɗauki wasu injinan da take so ta kafa wanda muna da su wasu kuma ta kawo tsari na haɗa sakamakon wannan haɗin gwiwa a tabbata cewa an samu ɗan da ake so kuma an ba da horo yanda ya dace.
Har ila yau na ji ta bakin wasu ɗaliban kwalejin.
Sunana Shamsu Musa Buba daga Department of Business Admin and Management. A dai mun nan makarantar ya gurgudu dai suna koya ma mota student ayyukan hannu wanda koda ka gama baka samu aikin yi ba wannan ayyukan hannu aikin hannu da aka koya ma zaka yi dogoro da shi ka samu abun nema wa kanka. Muna kira da gwamnati su taimaka wa duk dalibai ko a cikin makaranta da kayayyaki wanda zai sa malamai su dinga koyar da dalibai ayyuka ko da ka gama aiki ba lallai ka dogara da karatun da kai ba za ka iya aikin hannu da wannan abun da aka koya maka a cikin makaranta.
Ana Samira ina school a Tatari Al Polytechnic Bauchi State. Alhamdulillah sanye sana'an hannu yakan sa mutum ya dogara da kanshi ba sai ya dogara da aikin gwamnati ba. Kuma sa'annan sana'an hannu yana sa mutum ya koyi abubuwa daban-daban da dama hakan nan kamar yanzu a nan makarantar maza ana iya koya musu interlock su makamace haka mata kuma akan iya koya musu dinki turare su humra sa'annan morning fresh da air fresh saboda koda ba su ma yi aikin gwamnati ba zik mazaje kamar mu mata mazajen mu ba za su iya barin mu mai aikin gwamnati ba amma wannan zamu dogara da shi koda a gidajen mazajen mu ne zamu dinga amfana da shi.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Harala gaida Abdulwahab Muhammad, to albarkacin bukukuwan Kirsimeti da ke shirin tunkararmu nan da wasu 'yan kwanaki ga wannan sako daga Pastor Joshua Salma Balko.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas.
My name is Pastor Joshua Tan Magbalko. Amfanin Christmas shine ranar haifuwar Isa Almasihu wanda aka haife shi musamman yazo domin ya fanshi dukkan bil'adama. Wannan kuwa ya kasance ne duk wanda ya karbe shi ya zama mishi da muhimmanci. Amma Yesu Kristi shine wanda Allah ya aiko ya zo domin ya sohunta mutane. Amfanin agun Krista kuma shine Krista su masu ɗauki wannan mataki wanda za su kasance da halin kaskanci da halin taimakawa ya zo musamman domin kauna. Haka mu Krista ma ya kamata mu kaunaci kowane mutum ba san lalle Krista ba san lalle ɗan uwanka ba. Amma domin mu kaunaci kowa da kowa don tana nuna ya kaunaci dan uwansa kamar kansa.
Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year.
Yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum gidan rediyon America, mai magana Rabi Kano kan wajen kure mazaunin ajeji ya Saloja. To yau zan tofa albarkacin bakina ne a kan irin abin da yake nema a samu al'ummar Najeriya gaba ɗaya na bajetin kuɗin da muke sa mai girma janar Muhammadu Buhari zai yi a Najeriya. Ubangiji Allah ya sa ka dan ya zartar da wannan kasafin kuɗi na Najeriya. Allah ya sa shugabannin da za su aiwatar da wannan ayyuka, Allah ya sa kasu ci amanarsa albarkan manzon Allah don abin da yake cutar mu kenan.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka.
ya magana kwamar Bishir Dauda Sabo unguwa katsina babban magatakar da kungiyar murya talaka. To gaskiya ina so in yi tunatarwa ga gwamnonin jami'an APC wanda aka zaba suka dauka mutane da kawalla. Abun kunya ne a ce yau akwai gwamnonin da har yanzu sun kasa na da komishinoni. Wannan abun kunya ne, ba wani dalili da za ku bada na kin na da komishinoni. Game da kananan hukumomi, akwai jihohi jiwa gwamnonin APC din sun kasa shirye zaba kananan hukumomi. Shi ma wannan gaskiya abun bakin ciki ne, kuma abun Allah wa dare ne. Saboda ka ku sani fa gwamnatin APC mutanen da kuke buƙata suna nan suna kallon ku, kuma kamar gobe ne za a sake yin zaɓe.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Mai magana shi ne Baban Radio Matankari a jihar Kebbi, Nigeria. Murya America, ina so in bayyana ra'ayina dangane da hukuncin da ƴan majalisa suka saka ba wa gwamnatin Nigeria akan duk mutumin da ya gaya wa wani ɗan majalisa ko wani abu wanda suke bai daidai ba a yi mashi wani hukunci. Yana kira ga 'yan majalisa, duk abin da mutum za shi ya tabbatar da abin da zai zashi shi gaskiya shi daidai abin da bisa ga tsarin mulkin Najeriya ya tanadar shi wannan abin. Saboda in mutum ya yi abin da ba shi daidai ba, muku tsarin mulkin Najeriya ya ba mu dama mu bayyana shi mu ce ga abin da ya yi ga abin da ya yi. Saboda haka kun kuma masu aikar ayoyi, ina kira gare ku abin da mutum bai yi ba kada ku tabbatar ku yi shi tsage bisa ga abin da bai yi ba.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatoskum daga tsohuwar kasuwa garin Fatoskum. A yau ina so ku ba ni dama na nisa shawarwari na game girma gwamnan Malam Ibrahim Gaida a bisa halin da wannan Najeriya take ciki. Mai girma gwamna, ina roƙonka da kuma baka shawara da cewa a yankin kwanar Maiduwa da garin Dogon Kuka muna da gipsin bila adadin, don haka nake nika shawara don Allah don Annabi ka tafi kasar China ka kira kwararru su zo a kafa kamfani a wannan gurare na Maiduwa da Dogon Kuka, a zo a fara haƙar wannan gipsin din.
Yanzu kuma ga sahabi ya dawo da labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin Amurka 6 sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka yi Litinin kan sojojin kungiyar tsaro ta NATO waɗanda suke sintiri kusa sansanin mayakan sama da ke Bagram a Afghanistan. Kungiyar Taliban da Litinin ta dauki alhakin kai harin, tana mai ikirarin cewa wani dan kunar bakin wake kan babur ne ya kai harin har ya kashe sojoji 19. NATO ta ce tana gudanar da bincike. A Djibouti, yan gwagwarmaya daga bangaren yan hamayya sun ce an kashe mutane waɗanda yawansu ya kai 19 lokacin da jami'an tsaron ƙasar suka bude wuta kan mahalarta wani taron addini a babban birnin ƙasar jiya Litinin. Shedin gani da ido suka ce dakarun sun auna wani taro a wata unguwa da ake kira Balbala, waɗanda suka taru domin addu'o'i na tunawa da wani shehin malami mai suna Yunus Musa wadda Allah ya yi rasuwa. Sai dai gwamnatin ƙasar ta Musa ta ce waɗanda jami'an tsaron sun bude wuta ne bayan da mutane ɗauke da makamai suka kai musu hari. Rasha ta ce ta samu bayanai daga na'urar ɗaukar magana da aka gano daga jirgin yaƙin ƙasar da Turkiya ta kakkaɓo cikin watan jiya. Shugaban hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar jiragen yaƙin ƙasar Sage Baneto ya ce bincike da suka gudanar kan na'urar ya nuna cewa 13 cikin 16 na na'urar baya aiki sakamakon harbo jirgin da aka yi, saura ukun kuma sun samu lahani. Manyan ƙungiyoyi da suke sahun gaba a gwagwarmayar kare 'yancin bil'adama suna kira ga Amurka ta bada mafaka cikin gaggawa ga marubuta daga ƙasar Bangladesh.
Masaro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi, amma can anjiman da ranar za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya tayani gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da kuma injinanmu Jimmy Cook. Muhammad Lalo ke cewa ku da lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.